haka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da sadun mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Da yake faruwa kwanakin nan a Najeriya, ake ta korar gwamnonin PDP da sauran jam'iyyun adawa, ana kwaci kujerun su, ana bayar da su ga jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya din. Yanzu ka ganin abin da ke faruwa, yasa wasu kusoshin adawa a Najeriya din, irin su ambassador Iliya da Magun wanda shine mukaddashin shugaban PDP, suka fara tambaye shin ana kokarin a maida Najeriya kasa mai jam'iyya da yake tilau a hadu, domin kamar da shi da Magun din yace watakila ba a rasa wata kulliya da ake yi ba, na ganin cewa an danne su jam'iyyar na adawa. Daga lokacin da muka kawo muku shirin ƙarshe rana wato da ta gabata zuwa yau, wato cikin mako ɗaya da gabata kenan, gononin PDP guda uku aka cire a kotuna daban-daban na ɗaukaka ƙara, a saboda abubuwan da aka ce sun bi da daidai ba a lokacin da suka tsaya takarar zaɓen gwamna cikin watan Maris na shekarar nan da muke ciki. An fara wannan abin ne a ranar Alhamis da ta gabata, lokacin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta ce ta cire Dauda Lawan, wato gwamnan jihar Zamfara, a bisa hujjar cewa wai zaɓen da aka yi masa bai kammala ba, sai an sake zaɓe a wasu yankunan ƙananan hukumomi. A ranar Alhamis ɗin dai har ila yau cikin rana guda, wata kotu ita ma ta fito ta ce ta soke zaɓen da aka yi wa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, wato Abba Gida-Gida na jam'iyyar NNPP ta Kwankwasiyya, abun da ya buɗe ƙofa ga wato ɗan takarar APC Nasiru Yusuf Gawuna na ya shige cikin gwamnati a ya gaji wannan kujera ɗin. Kuma kada a manta shi Nasiru Yusuf Gawuna fa tsohon mataimaki ne ga Abdullahi Umar Ganduje, tsohon gwamnan Kano, wanda shi Gandujen nan yanzu nan da muke muku magana nan shi ne yake jere da ragamar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matsayin shugabanta. Ana cikin haka sai ga ranar Lahadin nan da ta gabata, wata kotun ɗaukaka ƙara ta zo ta ce ai Kalib Mutukuwan gwamnan jihar Plateau wanda ɗan PDP ne, shi ma sai ya tafi gida, ta cire shi ta kawo Nantawe Gushwe wanda shi ne ɗan takarar jam'iyyar APC, ta ce ai shi ci zaɓen. Kotun ta ce wai ta yarda da hujjar da shi Gushwe ɗin ya gabatar na cewa shi wancan ɗan takara na PDP wai bai bi ƙa'idojin dokar zaɓe ba, domin jam'iyyar sa ta tsaida shi yadda ya kamata ba. To amma yanda ake ciccire wa'annan gwamnoni na PDP, sai ga shi an tabbatar da cin zaɓen gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu na jam'iyyar APC a tashi shari'a ɗin. To amma domin jayayya da korafin da wasu ke yi na cewa wai ana nema a maida Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar APC kawai, kada a manta ai shi ma gwamnan jihar Bauchi wanda ɗan PDP ne, Bala Muhammad, an tabbatar da zaɓensa a irin wannan shari'a da aka yi. Kuma kafin sannan akwai gwamnan APC da shi ma aka kwace muku jera, yana muku magana gwamnan Abdullahi Sule na jihar Nasarawa, aka ɗauki ɗan PDP David Ombugadu aka bashi wannan kujera ɗin a matsayin wanda ya lashe zaɓe ɗin. Haka kuma Aishatu Dahir Binani yar jam'iyyar APC ba ta yi nasara ba a ƙoƙarinta na kwace kujerar gwamnan jihar Adamawa daga hannun Ahmadu Umaru Fentiri, saboda haka yau ta wannan gobe ta wancan. To a cikin shirin mu yau, lauya Barista Abubakar Kura da ke wakiltar bangaren Turubu a zazzafar muhawarar da yake da abokinsa Barista Abdul Abdulkadir Albaruri, wanda ke wakiltar bangaren Atiku a muhawarar da Nasiru Adamu ta wakilin Muna Abuja shirya tsakaninsu, shi lauyan na Tinubu ya ce kada a mamaki dangane da abubuwan da suke iya bulwa a cikin irin waɗannan sharwoyi ɗin, domin a cewarsa da yawa daga cikin 'yan siyasar nan suna da abubuwan da suke a ɓoye, shari'a takan fito da su fili.
So don ka ce kana da shakku irin naka, kuma haƙƙinka ne a matsayinka na ɗan ƙasa ka yi ka bayyana wannan shakkun naka, wannan babu aibu a ciki, daidai ne abin da ka faɗa. Za ka iya yin shakku akan wasu abubuwa, kamar yadda ni ma nake da shakku akan wasu mutane da suka yi takarar tare da shi, kuma suka fito suna shari'a tare da shi, wanda a yanzu misali su ma inda zuwa za a yi a ce mu ma za mu ja irin wannan layi, mu fara fito da wasu takardu nasu, da watakila duka abin ba zai wa ƙasa kyau ba, saboda mu mun duba cewa mutuncinmu ne za mu cigaba da zubarwa, sai ka muka ce a to shi kenan, mun san shi ma wani ga yadda takardunsa suke, wani shi ma mun san ga yadda nasa suke, amma mu ba za mu yi yanin ishu su ba, mu zo muna maganar takardar wani ko takardar wani, domin shi wa juna mutunci ne. Yan wasu ba daidai ba ne a matsayin mu na 'yan ƙasa, haƙƙinsu ne su ma mu tsare musu nasu mutuncin, ke ba ni haka ba.
Awul Abdulkadir Albaruri, yanzu dai wannan kotu ita ake kira ta Allah ya kisa mana, shi kenan ba wata magana, an rufe maganar shari'ar zaɓen 2023, sai kuma Allah ya kai mai rai ko wani dalili yanzu dai abinda ake sani shine sai 2027 da yardar Allah. Shikenan awal yanzu dai kun yi Allah ya isa kenan ko kuma shikenan kawai kun yi shiru sai in Allah ya kare.
To ai Haji Nasir ita akwai wata ka'ida ta mutu ƴan gwagwarmaya. Ita gwagwarmaya kamar keke ne in har ta tsaya ta faɗi. To don haka mu akan kare mutuncin Najeriya da neman kawo shugabanci na kwarai kamar yanda ka ji tun daga yanzu daga wannan shiri ka san yanzu muka fara kuma za mu ci gaba. Abu ne wanda misali za ka ci gaba da yin sa yanda ka san a bangaren addini ake yin sallah da salati da sauran abubuwa. Kuma ina so abin da nake so na kuma tabbatar maka shine kai ka sani tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya yi wa kasa abin da ya kamata. Ya tabbatar wa kasa shi cikakken ɗan demokuraɗiyya ne. Misali kaga yanda ya karɓi ticket na primary election na jam'iyyarsa. Kaga yanda shi shugaba na yanzu ya karɓi ticket sai dai aka yi dagaji, aka yi rikici, aka yi ƙoƙarin a yi tone-tone a ce wane ya yi kuka a waje kaza-kaza. Ka gane ko? Ya shi kuma tsarinsa ba irin wannan tsarin ba ne. Na farko kenan. Na biyu ya yi kamfen bai ci mutuncin kowa ba, bai kama, bai yi kame-kame ko kiraye-kirayen sunayen mutane ba. Abin da ya sa a gaban shi ya kai shi kuma shi ya yi. Da ya faɗi a zaɓe kuma ya fito ya fara daga kotuna ɗaya bayan ɗaya har aka zo ga yau. To don haka abin da nake so ka gane shi ne wannan abin da a ce mu ci da wata mummunar hanya ko mu yi cunkushe-cunkushe ko mu je mu yi takaddu waɗanda ba su dace ba, gwara mu faɗi a irin wannan hanya. Kuma kanmu a tsaye mun je har Supreme Court, mun je har America kuma mun fito wa ƴan ƙasa abin da ba su sani ba. Wannan ita ce maganar gaskiya. Ba za ka taɓa samun irin wannan shugaban ƙasa ba a Najeriya. Misali yanzu sanda su kwankwaso suka juya masa baya, suka hana, suka rarraba masa ƙuri'u ko Peter Obi, kaji ya fito ya zazzage wani ko ya ce kai ne ka ja min, kai ne ka ja min, har sanin ziyara ya kai masa. Peter Obi ma har yau har gobe nasa ne. Mutane suna tsammanin Atiku Abubakar zai paralyze ne ko kuma ya fito ya a ganshi yana yawo a hanya ya haukace ko wani abu da sauransu. Waye zai iya yin wannan?
Yawa a bari ta kurawa kafin mu rufe wannan babin na maganar takaddu. Duk da dai ya kamata dama mu shiga abu ɗaya zuwa biyu kafin mu magangara kan wani abu na ƙarshe. Shugaba sun yi bayan wannan nasarar ko kuma ita kotun koli ma dama ba ta karɓi ma wannan shaidar ba gaba ɗaya. Kuma na ji kiraye-kiraye na katta karɓa lauyan shi shugaba Tinubu wato Ole Olanifeku ya buƙaci kotu kada ta karɓi waɗannan takardun saboda abin ya wuce kwana 180. Inda shi kuma lauyan Atiku barista Uche ya ce a'a ai kotun koli tana da wannan hurumin, wannan ana maganar kotun zaɓe ce ita ce take da wannan hurumin kwanaki. Shin idan da an karɓi waɗannan takardu duk da abin da kake faɗa da su cewa takardun suna guda biyu ne, akwai kokonto, akwai abubuwa, da me akwai abin da kuke shakka ne?
Ba ma shakkar komai, ba abin da muke shakka. Ai wanda ba shi da gaskiya shi yake shakkar wani abu. Ba mu da shakkar komai domin duk irin binciken da za a je a yi a nitsa a nitso ƙarshen dai abin da za a samu shi ne gaskiya. Don mun san shugaba ya yi karatu, mun san shugaba ya yi fito da flying colors, ya samu kyakkyawan sakamako a lokacin da ya karatu, an san shi a wurin. Sannan kuma ba wani abu ne wanda dama zai ɗaga ma nuna kawai muna kallon wani abin da suke kamar birin-birin ne kawai. Suna yi ne kawai saboda su ƙara rudar da kasawa su nuna musu suna da gaskiya. Amma ba wata gaskiya da suke da ita.
Ko shi ya sa
sun faɗi zaɓe.
Ko shi ya sa ba su ba.
Sai kan ba su wani huri.
Ai
lauyan shugaban ƙasa da yake kar a karɓa. Yanzu misali kai a matsayinka na lauya, kai kar tsakaninka da Allah ka sani cewa wannan dama a hannun su ko take in take dama ta ce za ta karɓa ta gara.
Albarudi ka ji abin da kurawa yake faɗa cewa shugaba Tinubu ya gama da sakamako ne mai kyau. Yanzu da take ce kafin mu kulle wannan magana me zaka faɗa wa kotun koli?
Man Nasiru, dangane da abin da ya fara faɗi bari in faɗi magana ɗaya zuwa biyu. Maganar da yake yi cewa shugaban ƙasa ya fita da flying colors ko kaza ko wani abu da sauransu shine suna so na tambaye shi ko shine dalilin da yasa lauyansa a America yake ta magiya kada a sake bayanai kada a yi kaza saboda zai haifar da damage. To kuma ga abin da ya faru. Na biyu abin da ya kamata a lura shi ne dangane da al'amarin kotun koli kamar yadda na faɗi a baya. Idan magana ta shafi abu laifi kamar wannan laifi kamar wannan misali ya kamata kotun koli mu tabbatar cewa ta jajirce ta bi abin dalla dalla amma da farko ma tukunna ku ce ba za ku karba ba ba za ku karbi waɗannan abubuwa ba to shikenan abinda ake kira misali foreclosure ne ko kuma dakatarwa ne ma kusancewa ma kaman wani abu ne na kusancewa ma ba za ku yi nasara akan wannan shari'ar ba saboda sai an karba tukunna za a duba a ga ingancin shedun ko kuma rashin ingancin su don haka wannan ya gwada cewa kotun koli ya kamata ta tabbatar cewa al'amarin ƙasa yana hannunta bayan hannun Allah subhanahu wata'ala ba abu ne wanda ya kamata su yi wasa da shi ba ya kamata idan aka kira magana ta wani abu da ya shafi misali takaddu na jehu ko kuma wani ya yi takaddun da ba haka ba ko wani abu da sauransu a tantance mu kanmu ƴan kafa mu tabbatar cewa kun tantance kun yi aikin ku a ƙarshe kun tabbatar da haka ne ko ba haka ba
to gaishe ku malamai to ranar wato yau Allah ya kama muke fatar ka muku kashin ƙarshe na wannan muhawara da lauyoyin nan guda biyu suke yi inda kuma su za su karkare mana da duba mana bambancin yadda APC da PDP suke tsaye da yan takarkarun su sannan kuma sakamakon wannan sharhoyi sun kawo ƙarshen siyasar wasu daga cikin irin wannan yan siyasa din cikin su da Atiku Abubakar to kafin mu tafi bari mu sake godiya ga bakin namu Barista Abubakar Kurawa da Barista Awwal Abdulkadir Al-Barudi tare da shi wakilin Nasiru Adamu Hikaya Abuja ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington ku huta lafiya